kafin ya gabatar da halin da kasar ke ciki, shugaban nan Ado ya jajanta wa al'umman da sun kai hatsarin tarin dukiya sakamakon masifar gobara a kasuwar Kantamanto, wato babban kasuwar da aka fi kasuwancin tufafi kenan da aka yi amfani da su daga kasashen waje musamman nahiyar Turai. Yana mai cewa,
"I'm deeply saddened by the devastating fire of Kantamanto market which took place yesterday."
Ina matukar bakin ciki da mummunar gobara da ta tashi a kasuwar Kantamanto da ta auku jiya, abinda ta janyo hatsarin tarin dukiya ga 'yan kasuwar. Hukumomi suna aiki domin gano musababin gobarar da kuma bayar da tallafin da ake bukata. Jawabin bankwana na shugaba Nana Addo Danko Akufo Addo mai barin gado ya tabo batutuwa da dama, musamman kokarin da gwamnatin sa ke yi wajen karfafa tsaron ciki da wajen kasar la'akari da barazanar tsaro da kasar ke fama da shi daga wasu kasashen da ke makotaka da ita, irin su Burkina Faso da dai sauransu, inda yake cewa ko shakka babu gane ta yi tasirin a zo a gani ta wannan bangare. To sai dai kalubalen tsaro na cikin gida, musamman rikicin kabilanci a yankin Boko mai iyaka da Burkina Faso, da buƙaci ƙarin kokari daga masu ruwa da tsaki domin ganin an shawo kanta. Shugaban ya jaddada adawarsa ga farfagandan da wasu ke yi cewa tattalin arzikin kasar ya faɗi warwas. Yana mai cewa tattalin arzikin kasar bata ƙarye ba kamar yadda wasu masu yada farfaganda suke so mu yi imani. Muna mika kasar tare da babban asusun ƙasa da ƙasa na kusan dalan Amurka biliyan 8, abinda ya ce ya zarce dala na Amurka biliyan 6.2 na babban asusun ƙasa da ƙasa da gwamnatinsa ta gada a shekarar 2017. Batun hakar ma'adinai ba bisa ka'ida ba, da ta janyo hatsarin gaddud dazuka da ma gurbatar ruwan sha na daya daga cikin batutuwa da aka yi cece kuce a kansu a zabukan da aka gudanar tun lokacin da shugaba Nana Addo Danko Akufo Addo ya dau madafin iko. Shugaban ya ce yayi alkawari da al'umman Ghana kan yaki da galamse, abinda yayi sanadin rasa kujerun majalisa masu yawa a wa'adin sa na biyu, kuma hakan ya janyo koma baya sosai wajen inganta wasu tsare-tsaren gwamnatin sa. Nana Addo ya ce zai bar kasar fiye da yanda ya same ta, amma kuwa ba hakan babban jam'iyyar NDC mai adawa a kasar take gani ba. Honorable Muhammad Bawa na daga cikin wakilai a majalisar da ke karkashin inuwar jam'iyyar NDC.
Kowa zai saba yanayin tattalin arziki kasar ya koma baya, yau kuma an zai batun galance za ka kaman ko ina ka bi kasashen mu duka ya bata ruwan mu ya bata komai ya bata. To shi yanzu yan gara muna murna sabon gwamnati da muka samu da zai zo yi mai tattalin arziki kuma ya sa yau wannan barnan da ke ma kasa da dukkan abinda ya bata da galance ya bata zai zo a ji.
To sai dai kafin jawabin shugaba Nana Addo Danko Akufo Addo manaji ta bakin wasu al'umman Ghana kan abin da suke sa ran su ji daga shugaban kasar.
Musa Salu, da na fi so a ce kamar yanda kowanne tamduka komai na zuwa sama, kaje ka sai abu yau gurin ka koma bisa da yake. Ni ma ina so gan matakin da shugaba zai ya duci game da batun wadannan abubuwan.
Sunana Abdul Karim, shugaban kasa muna wishi billah. To abin da dai nake son saurari shine zaman lafiya kin kasan ganin ga. Sannan kuma ababen da ya gudana kamar su mu galamse wurin arkan bata ruwan kasa da kuma yanda lambarin tattalin arziki yau duka ya kamata ya fari wani abu daga ciki kaman oh da abin da yayi ya bara min ya zo ko kuma ya sai ka min sabon ruwan kasa ya zo take mulki.
A ranar talata 7 ga watan Janairu ne ake sa ran rantsar da zababben shugaban kasa John Dramani Mahama, wanda Nana Addo Danko Akufo Addo mai barin gado ya gada a shekarar 2017. Sai dai kafin haka an rantsar da wakilai na majalisar dokokin kasa tare da aiwatar da zabe domin fitar da kakakin majalisar dokokin kasar. Hamza Adam, muryar Amurka daga Kumasi, Ghana.